Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kashe fursunonin yaki da dama na ƙasar Ukraine a lokacin da aka lalata wani gidan yari a gabashin Ukraine a wani harin makami mai linzami. A jiya Juma'a ne Rasha da Ukraine suka zargi juna da kai harin, sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce fursunoni 40 ne aka kashe, sa'annan wasu 75 suka jikata sakamakon harin da aka kai a gidan yarin da ke Olenivka, wani yanki na lardin Donetsk da ke hannun 'yan awari. Kakake 'yan awarin Rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 53. Ya kuma zargi Kiev da kaiwa gidan yarin hari da makaman roka na HIMARS da Amurka ta kera. Dakarun sojin Ukraine sun musanta kai harin, inda suka ce makaman roka na Rasha sun kai hari a gidan yarin ne domin su ɓoye musgunawa da suka yi wa 'yan gidan fursun. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Juma'a sun nuna cewa shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta tashi tare da tawagar 'yan majalisa a ziyararta zuwa yankin Asiya da yammacin jiya Juma'a, amma ba a san ko tana shirin ziyara mai cike da cece-kuce a Taiwan ba. A yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a, Pelosi, kamar yadda ta shafaɗi a 'yan kwanakin nan, ta ki cewa ufa a kan ranar da za ta tashi zuwa tafiyar saboda dalilan tsaro. Sai dai ta ce tafiyar tana da muhimmanci saboda shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada yankin Asiya da tekun Pacific a manufofinsa na ƙetare, kuma majalisar tana da rawar da za ta taka a kan haka. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce bata ga wata shaidar yiwuwar ayyukan sojojin ƙasar China a kan Taiwan ba, in ji mai magana da yawun fadar White House John Kirby a jiya Juma'a a lokacin da aka tambaye shi a kan yiwuwar ziyarar da shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta kai a tsibirin. Kirby ya shaida wa manema labarai cewa bamu ga wani takamammen abu na zahiri game da Taiwan ba. Pelosi kuma bata tabbatar da tafiyarta da take niyyar zuwa Taiwan din ba. Tankiya a kan Taiwan ya kasance babban batu a tattaunawar ranar Alhamis ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kasar China tana ƙara ƙaimi ga ayyukan soji a yankin Taiwan na neman tursasawa gwamnatin demokaradiyya a ƙasar ta amince da ikon China. Gwamnatin Taiwan ta ce al'umman tsibirin miliyan 23 ne kawai za su iya yanke shawara a kan makomarsu. Kuma yayin da take son zaman lafiya za ta kare kanta idan aka kai mata hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto sun nemi mutane da suka bata a Iran a jiya Juma'a bayan zaftarewar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka yi da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 53. Mahdi Valipol, shugaban ayyukan agajin gaggawa na ƙungiyar agaji ta Red Crescent, ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa har yanzu ba a ga mutane 16 ba bayan shafe kwanaki biyu ana fama da ambaliyar ruwa da ta shafi garuruwa da ƙauyuka 400 a larduna 18 cikin 31 na Iran. An rufe manyan hanyoyi da dama a kasar. Wurin da lamarin ya fi muni a jiya Juma'a shi ne Firuzko a gindin tsaunin Albarz da ke arewa maso gabashin babban birnin kasar Tehran, inda akalla mutane 10 suka mutu kamar yadda gwamnan Tehran Mohsen Mansouri ya shaida wa gidan talabijin kasar. Daga baya kamfanonin dillancin labaran kasar sun ambato kalamansa yana cewa kusan mutane 6 sun kuma bace. A ƙarshe, shugaban kasar Masar Abdel Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga wasu mutane 8 da aka yanke wa hukuncin ɗauri a gidan yari, ciki har da wani ɗan jarida da wani mai bincike, kamar yadda mamba a kwamitin afuwar fatan shugaban kasa ya bayyana a jiya Juma'a. Tariq Al-Awadi, mamba na kwamitin, ya faɗa a wata sanarwa cewa an kafa kwamitin ne a watan Afrilu don sake duban shari'o'in fursunonin da suka cancanci yafiyar shugaban kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yauri ke ci gaba da zama a hannun ƴan ta'adda a cikin daji. Yau fiye da shekara ɗaya da wata biyu kenan. To madalla, waɗannan ɗalibai mata yara ƙanana ne, amma sai gashi wasu daga cikin shugabannin 'yan bindigan nan, rahotanni sahihai sun tabbatar da cewar su mai da waɗannan yara tamkar matansu. A kan haka, na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai na kwalejin da kuma abinda take shaida min.
Gaskiya ni dai babban baƙin ciki na shi ne, yanzu a ce ƙasa irin ta Najeriya, a ce yara an kwashi yara ba hannun iyayensu ba, a makaranta aka ɗauki yara. Kuma wanda ya ɗauki yara kenan kidnappers sun nuna cewa ba sa son su yi magana da iyayen yara, sai da gwamnati, tunda sun san a lokacin nan yara 'ya'yan gwamnati ne, suna makaranta na gwamnati. To amma babban abun baƙin ciki shi ne gwamnatin Najeriya ta yi kunnen uwar shagu da matsalan yaran nan. Ministan ilimi yana raye ba wai baya raye ba, yana jan abin da ke faruwa. Gwamnan Kebbi, wanda makarantar take karkashin kulawan shi kenan, ya zo da farko ya shafa mana mai gabaki cewa zai iya kokarin shi. To alhamdulillah ya dan iya kokarin shi, saboda ya samu an kubutar da wasu yaran. Yanzu amma abin bakin ciki, ministan ilimi na Najeriya gabaki daya federal makarantar nan ta federal ce, amma har yau ba wani jaje, ba wani tausayawa, ba abin da ya taba hada mu da shi a matsayin mu na iyayen yara, wanda yake idan da a ce kasan da aka ci gaba ne, ba yadda za a yi irin wannan iftila'i ya faru a makaranta, a ce an sama yara ido ko kuma an sama iyayen yara ido, su za su ci bakin cikin su da kansu bayan yara an dauke su daga makaranta. Yau koda a gida aka dauki ƴaƴan nan, ba za mu kai gwamnati ba za ta share muna hawaye akan cewa an ɗauki mutanenta ba, 'yan ƙasanta. Amma yara da aka ɗauka makaranta, idan muka tashi magana da yara su ce, wanda suka ɗauki yara su ce ba sa son su yi magana da mu, da gwamnati za su magana, saboda sun san makaranta suka ɗauke su. Amma duka kowa ya yi banza da mu, wanda yake ƙasashen da aka ci gaba ba haka nan ba ne. Mutum yana da daraja da ƙima a wasu ƙasashe, wanda yake Najeriya ba haka ba. Sojoji, wasu jami'an tsaro, 'yan siyasa, ba abin da ya damu kowa, kawai al'amarin gabansu suke yi. Idan saboda sun san su 'ya'yansu suna hannunsu, mu talakawa mu ne kawai 'ya'yanmu suke hannun 'yan ta'adda. Yaranmu suna can hannun 'yan ta'adda shekara ɗaya kenan da wata biyu, yaranmu suna hannun 'yan ta'adda. Mun shiga jimami, mun shiga baƙin ciki, mun shiga ƙuncin rayuwa, mun yi ciwo, ga munan ciwon zuciya na yau daban, na gobe daban. Baya da za mu yi, bayan mu ban mu Allah komai. Amma dai mu dai da mu da gwamnatin Najeriya, gwamnatin tarayya, 'ya'yanmu na makarantar gwamnatin tarayya ne. Shi ya sa abin ya zam, abin gaya nan gaya da yake. Gwamnatin tarayya daga sama har ƙasa ba mutum ɗaya wanda ya taɓa kiran mu yin wani jaji. Don haka, idan ba su iyawa Allah zai iya, kuma da mu da su Allah ya isa. Tsakaninmu da mu da su wallahi Allah ya isa. 'Ya'yanmu 'ya'ya mata sun suka saura hannun kidnappers. Ana can ana juya su yadda ake so, ana musu abin da aka ga dama. Sai dai kawai alhamdulillah, tun da mu muna raye, addu'o'in da muke musu insha Allah zai zama kariya a gare su. Amma dai mu da mu da su Allah ya isa. Nagode.
Wannan mafiya wacce ta taimaka gwamnati Allah ya isa, ta ce wannan bakin cikin har ya sababa mata rashin lafiya.
Ni yanzu ma a haka cikin halin da nake ciki, kawai dai na yi squeezing time ne, nake magana ba ni da lafiya muryata ba haka take ba kawai dai matsala ne an mai aiki a wuya maganan ma ba a so in yi magana wanda zai yi tsayi ba ko kuma inda dai ina magana ko kuma in magana mai karfi haka kaga shi yasa kake gana abu nake abu nan din shi yasa kuma matsaloli ne wanda suka taru suka zama wancan matsalan ne ya taru ya zama mun matsaloli kala daban-daban na iyaye a matsayin mu na iyaye a matsayinka na uwa iyarka tana da rai gwamnati tana ji dogo gida ana waya da shi an san inda yake an san gidan shi an san yan uwan shi an san kowa nashi an san komai nashi amma a ce abin kunya ba a iya tracking number shi aje a kama dogo gida Allah wajen Najeriya abin nan din Najeriya gwamnatin Najeriya da shugabanninta da komai Allah wajen su wallahi tallahi ba mu suke so bakajiya suke yi dukiya suke san su tara ma ƴaƴan su kuma wallahi duk abin da suka tara ta wannan hanya saboda mu mu kuka su rayu da su da ƴaƴan su Allah ba zai taba ba su jin dadin rayuwa ba wallahi Allah ba zai taba ba su jin dadin rayuwa ba duk abin da suke nema Allah ka hana musu duniya da lahira ka hada su zaman lafiya idan muka kwanta muka kasa bacci ya Allah ka hana musu kwanciyar kabari idan sun mutu
Abu Mungadi wani babban dan jarida ne da ya gudanar da binciken kwakwaf akan sha'anin tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya
wato Mallam Hassan ita shi wannan matsala na yan makarantar binne ya wuri matsala ce wanda duk wani dan Najeriya wato ya riga ya gama fahimtar ta kuma matsala ce wanda ba za a iya cewa ita matsala ce ta daban da sauran matsalolin tsaro a Najeriya ba wato sanin kowa ne waɗannan ƴan makarantar da aka kama yau fiye da shekara ɗaya duk wani kokari da iyaye za su iya yi da al'umma ma akan samun a sako su an yi amma ita gwamnati nata bangare ne abun wato ya ci tura kamar yadda ta kasa a duk sauran matsaloli na tsaro haka a matsalar binne ya wurin ma aka kasa wato abin ban takaici ne kwarai da ban tausayi a ce yan ta'adda sun kama yan makaranta kanana a cikin makaranta ta gwamnatin tarayya amma a ce gwamnatin tarayya ta kasa ceto waɗannan yaran yau fiye da shekara ɗaya har an kai yan ta'adda sun aure waɗansu daga cikin yan makarantar nan wato an maye musu cikakka an lalata rayuwarsu kuma gwamnati tana ji tana gani ta kyale iyayensu cikin wannan huzunu kuma ta kasa ceto waɗannan kullun wato uzurin da gwamnati ke bayarwa akan al'ummomin da aka kama yan ta'adda suka kama uzurin iri ɗaya ne kullun abin da gwamnati ke cewa tana iyakacin kokarinta kullun abin da gwamnati ke cewa tana ɗari-ɗari ne don a ceto rayukan mutanen ba tare da allahanta su ba
tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya Malam Nasiru Zaharuddin ya ce wannan larura na ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yaure idan fa gwamnati na son kubutar da su a cikin biyu abu ɗaya za ta yi
Hassan ina ganin game da 'yan matan Yaure waɗanda dogo gide ya tare ya rike kuma ya aure ɗaya daga cikinsu gwamnati ya kamata a ce tantinima an kubutar da yaran nan na ɗaya ko dai a bi hanyar soja ta karfin soja tunda an ce kowane lokaci dogo gidan nan yana hada yarinyar nan ma da iyayenta suna magana saboda haka za a san coordinates din da yake a iya zuwa a dauko yaran nan ko kuma idan wannan ba za ta yi ba tunda gashi ya fada cewa kudi ne za a bashi to a maimakon a bar yara a cikin daji nawa ne kudin da aka bukata a bashi ya sako su to ya kamata a ce an yi wannan akan wannan da tuna an warware wannan matsala sai dai in da ma ba a so a warware ta
a gefe guda kuma gwamnatin Najeriya na cewar ba wai ba ta damu da halin da yaran ke ciki bane amma dai tana kafa da taka tsantsan kamar yadda fadar shugaban kasa ta yi karin haske a kai menene ma abin da yasa yan bindigan nan suka bijire suke kuma ci gaba da tafka aika a wannan shiya na arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Shadari wani jagoran yan bindiga ne a yankin.
Wala kabilanci ne dama wannan mahali abun gade daga noma hayar kai har da zo a fara mashekari hilani a nome sai a kuli su ake su canza waje sai su canza ne har abun ya kai kuma an ka fara kashe su. Duk yara kawai ba a barin kafa lokacin da masallacin juma'a ma hilani ba su zuwa. lokaci ana zaune lahiya ku sai a rungu masallaci sai a fada zuwa kame su a ke a sake su an ka kai an ka kama ba a sake daga nan ma duka sai muka koma daji muka bar zuwa gari gaba kai ba mun ka tsare da lalurar gari to kaga daga nan sai muka mena shigo shikenan dada abun sai ya zama hada sai gwamnati ta shiga ma yan banga tawari hilani yanzu yan sakai ko mutum dubu na taura makaman su za su zo gari kamar an ka ko bukuyin su sha mai gidan mai su zo gidan emia ba hakuki ma ana ba su amma bahila ce ko bai da bindiga bahila ce duk ma in sun ka hau babura an ka ga su kashe a to kaga wannan abun yana wucewa
zai wuya wasu amma ai abun matsalar wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wancan ai ya nuna babu riba kina wannan al'amarin ka tuko ni bangare ba
mu ba riba mu dole sai ai ba wai zabin kanmu ne ba saboda kaga wanda duk gwamnati ta shiga ma guda shi bai gajiya da hada ko tun muna koyo sai gwamnati ta shiga ma yan sa kai kaga ba mun ba koyo mun ba tsoro yanzu duk ma da za a sai iya yanzu kaga mun ba tsoro kaga haka nan ba ci riba ga kasa duk ta tabar gari yanzu noma ya yi wahala.
Yauwa wannan ma ina son mu yi maganan nan wato idan kuma manoma waɗanda suke zuwa daji suna noma suna tsoron shiga saboda kar su gamu da mutane irin ku su sace su ko su halaka su kaga za a samu yunwa kina ka sai.
Wallahi akwai yunwa to ai mu ma ba a barin mu shiga gari kaga ba mu barin a shiga daji.
We are not sleeping. We are always on the move.
A director in Sadarwa, a chibiyar samar da bayanai a headquarters tsaron Nigeria kenan. Major General Bennett Onyako ke bayanin cewar ba bacci suke ba. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan suna aiki tukuru don kubutar da dukkan mutanen da ke hannun yan bindiga dadi a sassa daban-daban na kasar. Yana bukatar yan Nigeria su ci gaba da yin amana da dakarun kasar.
Let us keep trusting the military.
To sai dai kuma tun a baya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun kasar wa'adin cewar lalle-lalle su kubuta da waɗannan yaran ƴan makaranta na birnin Yawuri amma har yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shirwa muna fatan Allah cikin ƙarfin ikonsa zai kubutar da ɗaliban kolejin gwamnatin tarayya da ke Yawuri da halin yanzu ke hannun ƴan ta'adda a cikin daji da ma sauran dukkan ƴan Najeriya da halin yanzu ake garkuwa da su a dazuka daban-daban na Najeriya masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma abokin aikina Nasiru Adamu Elhikaya Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin ma salam
to gaida malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan radio Murar Amurka da Vision FM Katsina to a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamar hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Mu'azu Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin suwa suka kafa garin Tsanni menene garin Tsanni ya shahara da shi
shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tadda ya zo na ta kewaye da aka taho da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da ƙohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da murna da randa so kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne kuma an yi yaƙi-yaƙi kenan tun da haka ganuwa a yi. To wannan shine kishi na farko. To kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman ɗan Hodiyo. A lokacin da aka sare ganoyi aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai Fulani akwai Haɗe su ne ainihin suka shigo cikin garin. Wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari. Tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Egi kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu. Malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi. Sai ya shigo Katsina ya zauna a yakawa danan wajen ɓata garawa. To amma wannan ma yana ɗan ba da alaƙa tarihin ‘yan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da. To amma mu aje wannan. Akwai dai koya ‘yan alaƙa
tsakani.
To lokacin da ya taho ya shigo tsanni ya zo gidan sarautar tsanni kamar da kuka sani. Kuma shi Malam Ibrahim Egi ɗin nan kamar da ce muku sulɓe ne baturanke ne. Yana da ‘ya’ya kamar kusan 60 kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan. Akwai maza akwai mata. Ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan. Kuma wannan tsatsan nashi dai har yanzu su suke sarautun nan ba a samu cira ba.
Kuma da tsatsan shi ne?
Shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho kwan batiga ya zo aka wada zo tsanni. Shi magaji Malam Ibrahim Egi mai ilimi ne ya fara sarauta tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta tsanni. Kuma gidan sarauta yana nan inda har yanzu kuma gidan sarauta. Da Allah ya anshirin shi sai ɗan shi magaji Umaru sai aka haɗa shi ya magaji tsanni. A shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi da ne na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji Halilu shi ma da ne na Ibrahim Egi shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851. To ni ma lokacin da kakana wancan magaji Bello ya rasu kuma aka haihe ni 1953 akwai wata mata shi magaji Bello sai an tahi na ɗoro mahaifina sai aka haihe sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara. Mawarin ake ce mai Bello mai nasara. To shi shekara shi 40 yana sarautar ƙasar tsanni. Kuma ƙasar tsannin nan ta ƙunshi akwai haɗiya da aka yi. Haɗiyan nan lokacin akwai Rahaje magaji ce aka maido ta ƙarƙashin tsanni. Akwai Tarno magaji ce aka maido ta ƙarƙashin tsanni. A lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka ƙara wasu. Shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba farne da ba a sha ba. Daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu ɗan shi magaji Bala Zayana Ma'azu wanda yake jika ne na Ibrahim Egi kenan. Shi kuma ya daga 1993 zuwa 2005 shekara 12 yana sarautar tsanni sai Allah ya mai wa'adi sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'azu mai nasara. An naɗa ni 22 ga watan Satumba 2005.
To yanzu dai waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari?
Ai kabilunmu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare-bare.
Me ya bambanta wannan gari da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi? Akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi?
To ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mu muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya yi a zo a sa kimiyya archaeologists din nan su zo su binciki rijiyoyin da shi shekara nawa ma wannan gari ne tunda ai wannan shi zai ba a san shekara shi nawa tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu zama an zai ba mu sanar da aka ba mu san gisa inda ake gina tsanda ba tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga ban mu je sanin yawan shekarun to da za a yi mun bantar sauran wuraren nan wannan abun ma tarihi ne
na to kamar me wannan gari ya shahara da shi musamman sun yaki ne koko noma koko kiyo
yakin ma an yi domin ita da dan nan tunda aka shigo ganon nan ba a taba cinta da yaki ba akwai dan baskori kamar yadda naji maga tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaki tsanni ba dan ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin tsaurin da ya yaki tsanni ba shi dan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati
akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani
kiran ta dai ana cewa tsanni kowa sarki ko dunya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sun ladarci rashin tsoro tsanni babu tsoro don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan in yan daka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda takardar mutane so dama akwai takarci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mun ba mu da tsoro
yanzu haka akwai wani kalubale da garin sanin yake fuskanta da za a shuma hukunta su ji domin daukar mataki
mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umar Musa an mana da ya sakan da school muna da MDJ ta asibitin nan mu ba ba mun da hidamu yanzu irin ya samu na dam din mu da ake noman rani kuma an samu mu hitila muna da wutar lantarki muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam din domin masu noman rani su samu abin yi yara su samu abin yi
to masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Tsani daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.